Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2020, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Yau Asabar, hukumar lafiya ta kasar China ta ce wasu ƙarin mutane 143 sun mutu daga cutar coronavirus, lamarin da ya sa adadin yawan mutanen da cutar ta kashe ya kai kusan 5,500. Haka kuma hukumar ta tabbatar da ƙarin mutane 2,641 da suka kamu da cutar. Duk da haka, wannan ya nuna raguwar yawan da aka fitar a 'yan kwanakin nan. A jiya Juma'a, China ta bayar da rahoton mutane 5,090 da suka kamu. Gwamnatin ƙasar China ta canza hanyoyin da take bi wajen kula da masu cutar da kuma fara ƙidaya sabbin mutanen da suka kamu da cutar. Da wannan sabbin bayanai da aka samu, yawan mutanen da cutar ta kama a ƙasar sun kai 66,492. Ya zuwa daren jiya Juma'a, yawan mutanen da suka mutu ya kai 1,523 a cewar hukumar. A wani aikin haɗin gwiwa da China, wanda hukumar lafiya ta duniya ke jagoranta, za a kaddamar da bincike kan cutar coronavirus a cikin ƙarshen makon nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da 'yancin da doka ta bashi ya sa baki akan shari'ar da ta shafi manyan laifuka, bayan da Attorney General William Barr ya soke shi kan kafe saƙon Twitter akan ayyukan ma'aikatar shari'ar ƙasar. Trump ya kafe saƙon Twitter ne jiya Juma'a, jim kaɗan bayan da Attorney General Barr a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC News ya ci saƙonnin Twitter da Trump ke wallafawa akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatanta da kuma shari'un da suke da su, yana sa ya zama da matuƙar wahala ya iya gudanar da aikinsa. Jayayyar da ke faruwa tsakanin Trump da babban jami'in shari'a na ƙasar na zuwa ne a ƙarshen makon da ya zo da ayar tambaya kan menene adadin ikon da shugaban ƙasa yake da shi kan tsarin shari'ar Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani rahoto daga gamayyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Kenya, a shekarar ta gabata 'yan sandan Kenya sun kashe mutane 107, yawancin waɗanda aka kashe matasa ne maza, mafi yawancinsu sun fito ne daga unguwannin matalauta. Rahoton ya haɗa da labarin waɗanda lamarin ya shafa, tare da bayyana wasu buƙatu ga hukumomin Kenya domin dakatar da kisan. Kungiyar Missing Voice, wadda ta hada da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama aƙalla 12 a Kenya, ita ce ta hada sabon rahoton. Rene Gamau ta kungiyar Amnesty International ta gabatar da wasu alƙaluma.
69% of those who were killed were youth between the ages of 18 and 35. 20% were below the ages of 18 years of age.
Tace kashi 69 cikin 100 na waɗanda aka kashe matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 35. Kashi 20 cikin 100 suna 'yan ƙasa da shekaru 18 waɗanda za a iya kira ƙananan yara. Kashi 80 cikin su na waɗanda aka kashe a shekarar 2019 suna ƙasa da shekaru 35. Muna mayar da matasan masu laifi, muna cin zarafin matasan matalakawa. Jiya Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 140,000 ne aka raba su da mahallansu daga arewa maso yammacin Siriya cikin 'yan kwanaki ukun da suka gabata kaɗai. Daɗa muni da faɗan da ake a Idlib da Aleppo ya yi ya tilasta mutane sama da 830,000 ficewa daga mahallansu tun farkon watan Disamba, wanda har ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shi ne matsalar jin ƙai mafi girma tun lokacin da aka fara tashin hankali a shekarar 2011. Mutane kusan miliyan 3 ne ke zaune a lardin. Yawancin mutanen da suka bar gidajen nasu sun nufi arewa zuwa wasu sansanoni da tuni suka cunkushe da jama'a da ke kusur iyakar Siriya da Turkiya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya zargi wasu jami'an diplomasiyar kasashen waje da dama da nuna kiyayya wa gwamnatinsa a daidai lokacin da jami'an ke kokarin taimakawa Kiir da yan adawa su cimma yarjejeniya akan wasu jihohi a kasar. Shugaba Kiir yana son ya rike jihohi 32 dake kasar, wanda wannan adadin yayi gaban kansa wajen ayyanawa na yin yaki, wato yayin yakin basasar Sudan ta Kudu. Jam'iyyun adawa suna son a koma amfani da tsarin baya na jihohi 10 da kasar ke da su lokacin da ta sami yancin kai a shekarar 2011. Da yake magana jiya a wani jawabi taro a birnin Juba, Kiir ya zargi jami'an musamman waɗanda suka halarci taron kolin da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a Addis Ababa cewa sun juya maganarsa.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je. Masaurare, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin Ina za mu je shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirin mu na hantsi, wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne manyan gobe, domin duba rayuwarsu musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolinsu da suke fuskanta. To, kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata, mun tattauna kan ire-iren abubuwa da ke faruwa a zamantakewar auren zamani, wanda a yanzu matasa musamman ma mata suka ɗauki wani sabon salo na kisan abokanan zamansu, ko saboda kishi, shaye-shaye, ko kuma wasu dai dalilai na daban. Inda kuma muka tattauna da wasu iyaye mata da kuma wata matashiya akan wannan batun. Amma a wannan makon kuma za mu ci gaba da shirin, inda za mu ji tsokacin wata ƙwararriya a fannin shari'a wacce ta yi sharhi kan hukunce-hukuncen da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a ta kisa tsakanin ma'aurata da kuma abinda sauran masana ke cewa dangane da wannan batun. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. To, kamar yadda aka ji a farko, bari mu fara jin ta bakin ƙwararriya a fannin shari'a, Barista Samira Ladan Buda Tsamiya, inda na fara da tambayar ta kamar haka. To, barista, tambaya na shine, akwai hukuncin kisa ga duk wanda yake kisa ne a Nigeria, amma a yau za a ga cewar ana samun wato karuwar wannan matsalar, ko dan ba a tabbatar da dokokin da shari'a ta tanadar da shi bane yasa hakan?
Ni a gani na, in dai ba wai an yi wata kididdiga mai tabbas ba, ba zai yiwu a ce laifin kisa karuwa yake ko raguwa yake ba fiye da da. Sai dai kuma abin da zamu iya cewa shine har yanzu ana aikata laifi, sannan kuma ba wai lalle bane rashin tabbatar da doko kin shari'a shi yasa har yanzu ake aikata laifi. Saboda mu a tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin laifuffuka da hukunce-hukuncen su, har yanzu doka ta bada damar idan alkali ya samu mutum da laifin kisa to ya yanke mishi hukuncin kisa. Sai dai aiwatarwa ne yake da wuya, saboda fafutukar da Majalisar Dinkin Duniya da kasashen waje da kuma masu kare haƙƙin bil'adama suke yi wurin ganin an dakatar da hukuncin kisa, saboda su a ganin su bai kamata a ce kasashen duniya har yanzu suna yanke hukuncin kisa ba ko kuma aiwatar da shi. Dama a ka'idar shari'a, ai idan kin kula, ana yanke hukunci ne bisa ga dalilai da dama, ba wai don kawai tsanancin hukunci ko kuma aiwatar da hukunci shi zai sa mutane su daina aikata laifi. Dan haka ko masana shari'a sun san cewa ba dole bane dan an tsananta hukunci ko kuma an aiwatar da shi shi zai hana aikata laifi. To, in ma kika ce haka, sai ki duba kasashe kaman su Saudiya mana. Su ai har yanzu ana zartar da hukuncin kisa, amma duk da ana zantarwa bai hana mutane su aikata wa'innan laifuffuka ba. Sannan kuma duk da mu a Najeriya ma yanzu an yi kinga shekara ta fi biyar baka ji an ce an aiwatar da hukuncin kisa ba. Ba wai ana sakin su je gida bane, a'a, za a maida su gidan yari ne. To, gidan yarin Najeriya ai kowa ya san yadda yake, ba wai jin dadi ake yi ba. Wani ma zaki da a ce a kai shi gidan yarin ya zauna, shekaru aru-aru zai gama da dama an kashe shi kawai ya huta. Sannan kuma kar ki manta shekarun baya fa an yi aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya, amma bai wani haifar da wani sakamako babba ba. So irin waɗannan dalilan ne zaki gani zaki ce to hakikanin gaskiya rashin tabbatar da shari'a ba shi bane zai sa wai ana ganin kaman laifin kisa yana karuwa ba. Sai dai kuma akwai illar rashin tabbatarwa ko kuma aiwatar da hukunci. Saboda ni ban ga dalilin da zai sa a ce alkali ya yanke hukunci ba kuma a zo a ce aiwatarwa ta zama matsala. Idan muna ganin cewa maybe gwamnatin mu tana ganin cewa ya kamata a ce mu ma mun bi sahun kasashen waje waɗanda suke ganin bai kamata a ce a zartar da hukuncin kisa ba, to ya kamata a je majalisa sai a gyara doka. Amma biyayya ga doka ma da kanta adalci ne, zartar da hukunci adalci ne. Don haka idan dai an san cewa doka har yanzu ta ce duk wanda ya kashe a kashe shi, to ban ga dalilin da zai sa a ce kuma ba za a aiwatar ba. In kuma muna ganin a'a bai kamata ba, to mu yi gyara, a gyara doka. Amma in dai doka ta tanadar da hukunci, to ya kamata a ce a aiwatar da shi.
Ila yau dai mun kuma tuntubi Professor Aisha Madawaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan yadda suke kallon wannan ɗabi'a ta kisa tsakanin ma'aurata.
To babban abu zan ce na farko shi ne taɓarɓarewa tarbiyya, na biyu rashin fahimta shi kan shi aure da zamantakewa aure, na uku rashin hankuri ga wajen ma'aurata, na huɗu kuma shi ne babba ilimin addini. Wasu waɗanda suka sani sun taka sani, wasu kuma ba su da isasshen ilimi. Sai haka ne su a manya-manyan dalilan da zan iya cewa su suke kawo wannan taɓarɓarewa abubuwa tsakanin ma'aure.
To kina ganin akwai sakaci ne ta wato ko gefen uwa ko uba wanda ya sa ba sa ɗaukar matakan gaggawa don kaucewa ire-iren waɗannan abubuwa da ke faruwa?
Za a ce na farko ba wai uwa da uba kawai ba, amma akwai sakaci ta fannin al'umma. Kin ga a da biya ba na uwa da uba kawai ba ne, saboda tarbiyya ba wai kawai mahaifin da ya haifi ɗa ko mahaifiyar da ta haifi ɗiya ba, a makwabta da ƴan uwa da mutanen unguwa. Amma yanzu an yi riƙon sakai na kashi da wannan ɗana ɗana ne, danki ko da maƙwabciyata kike yana wasu halayya wasu ma dariya za su yi su fara cewa ai ɗan wance ne ko ɗan wane ne, ɗan wake guda shi ka ɓata iri, ɗa guda mara tarbiyya a cikin jiya a cikin unguwa ya isa ya gurɓata tarbiyyar yara da yawa. In an ka zo fannin uwa da uba kuma akwai wannan, wani ba uba an yi fita da safe yaro zai koma ganin shi sai wani lokaci kila ma shi ya yi bacci, bale da a ce ya taimaka wurin tarbiyyar da yaro. Wasu uwayen su ma abin nan na zamani uwa tana zuwa aiki ya tashi ta bar yaro a hannun kila masu reni, masu renin ga ba ta san inda tarbiyyar su ta samu asali ba, ba ta san kuma yadda suke tarbiyyar da yaranta. Saboda haka za a ga daga fannin uwa da fannin uba su ma kansu akwai karancin lokaci, ba a suka sa ido ga yaran da wa suke hulɗa ba cikin gida, abinda suke kallo ba a suka sa ido a ga me suke kallo ba, wayoyin ga ba a mai da hankali a kan yaya suke amfani da wayoyin nan ba, sannan kuma akwai karancin kanshi ilimin addini a cikin gidaje.
Haka yake. To professor, ya kike ganin za a iya magance wannan lamarin?
Magance wannan lamarin tuya san koma da koyarwar nan tamu ta addinin musulmi, ko musulmi kake ko kirista kake, akwai yanda an ka tsara rinin yara mu koma mu matsalci meye addinin mu yake na fannin aure zaman aure da zamantakewa baki daya.
Masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin Ina za mu je matasa da wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leather Scratcher ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon ƴa mace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sunana Aisha Mu'azu. Akalar shirin ciwon yamace a wannan mako ya karkata ne kan dalilin da ya sanya mata ba su samara wa ɗan uwansu baya a fagen siyasa. Na fara ne da tattaunawa da wata 'yar siyasa a jihar Kano, Hajiya Aishan Jafaru Fage.
A fage local government ne chairman elders sun taba ce wallahi duk Kano babu sunni kadai.
Yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke bayaki a matsayin da kike rike da shi?
To ni alhamdulillahi ni ban taba samu rashin samun goyon baya daga wajen mata ba, dogaro da jajircewa ta. Saboda kin ga mazabata nan ta fage a akwati na 024 ban taba faduwa zabe ba. Kowaye na kai bai da kai a akwatin ina ka da kai da izinin Allah. Kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata da mazabata da local government ina. Inda ka faduwa akwati na.
Bari mu dan yi waiwaye Shehra Jibril. A shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce ta kadai ƙuri'a guda ɗaya kacal dukkan matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da wani ya tasiri ba a lokacin zabe.
Abinda zan iya cewa ga madan wannan, wannan abin takeici ne, wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan. Kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka ki jefa mata ƙuri'a ba. In san Najeriya abin da yake cutar mu kuɗi. Kin ga wannan kuɗin delegates din? To tanan aka siye su suka ki mora mata baya. Kwaɗayin kuɗin delegates ne ya jawo ba su jefa mata ba, da in ana raba diamond da gold sai su marawa 'yan uwansu mata baya. Ai shi ba ki fito takara ba, ba ki zamanto kina da magoya baya ba. In dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna, to duk mutumin da a yanda muke sarayau da yancin mu nake gaya ni, to duk mutumin da ya dauko akwatunan kuɗi izo wannan filin daga, to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewa ki ba, ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi 'yan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka. A'a ana zuwa da wannan mint din zance ya lalace.
A zauren tattaunawar mu mun karɓi baƙuncin Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Tijjani. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu na yau ke kasance.
Mata suke kishin zaben mata 'yan uwansu, kuma abin da ya sa mata suke wannan kishin don girman kanmu. Mace ce za ka tashi ka rama mata baya ka samu kujera, tana samu kujerar na ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farin take san shedule ba, ko kuma inda aka taso ba. A'a sai ta zama ita ce turariya tare da mata da su zaɓe ta kamar bayi, za ta je ungo alƙila ta jaka. Sun gane to wa'in abubuwan muke dubawa muke kishi ba mu so mu fito mu ga umma ce. Amma namiji idan ka zaɓe shi zai zama zaka ya san kai wahada da shi, amma mace a'a ta zama turariya ke dai ki zama buyewarsa.
To ko ya aka yi haka?
Sons tobin da mata suke gudun zaɓen mata.
To haka ne?
Haka ne. Gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man. Dan muna da rauni, muna da tosai, akwai inda za a ce namiji ya je. Gaskiya ba zai iya zuwa, mace ba ta iya zuwa ba. Kuma zai yiwu mace da aka zaɓe ta tana haihuwa, to mace in tana cikin labor aka aiki ya taso ta yaya za ta yi? Ta saki labor ta je wurin aiki. Kuma wannan akwai cikas a wannan wurin. Mata tana message, akwai wata da ita tana message, wallahi zazzaɓi take kamar mai typhoid, ba za ta iya ajiye wannan message ɗin mace ta yi wani aiki gabanta a ci a kagen siyasa. Kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da 'yan banga, ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba. Gaskiya
idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaikowa kan aiki ne, ba kiya gani za a iya kawo kan wannan matsala?
A arewa ne muke da wannan, saboda mu matan arewa 'yan gata ne.
To shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa samara wa 'yan uwansu mata baya, ba kiya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullun?
Nige wa malama magana kishi da hasa tayi gaskiya ne. Maganan kishi gaskiya ne, mu ma ta tsakani da Allah ba ma san kanmu. Ba mu san junanmu. Yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office, yau ta kama office, ruwa rana iska. Inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abun nan. But ni tumi ko ina sai in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance.
To ta yaya za su tallafa wa
juna? Kuma za tsoron Allah. To ta sanitizing juna, muna nuna ma juna abubuwa, muna jawo hankalin juna da ra'ayin juna cewa bai kamata ba in kin je waje kake manta da ƴan uwanki mata. Da haka za ki ga an wayar da kan mata suna fitowa. Kuma kin san kake manta akwai wannan gender inequality da yake kawo ma mata kuma baya a arewa.
Banda wannan matsala na rashin daidaiton jinsi da ake samu a guraben ayyuka, matan ya kamata su yi la'akari da wannan su tallafa wa juna. Hajiya Hafsa, ko za ki iya shigowa a nan?
Gaskiya mata muna da matsala sosai. Na faɗa miki da farko, mace ta samu kujerar zama, to gaba ɗaya ba ta son wata mace ta zo kusa da ita, ba ta so da kawo level ɗinta, ba dai matan ta ba ta fita. So for that reason, namiji baya haka. Yanzu namiji ne fa in ya samu kujera, maza zai jawo duk abin da ɗinsa, amma mace a'a za ta jawo namiji ne. Za ta manta da mata, za ta zama mazaje da cire bodi guard ɗinta, cire ma da PA ɗinta, cire kusa ɗinta, ta manta gaba ɗaya ba ta tafiya da mata.
To dukanmu nan mu mata ne. Wani irin tsaiko hakan yake haifarwa, wani bangare da wani bangare yake haifar da tsaiko a al'amuran rayuwar mu mata.
Shi ya sa ma mata mun ci gaba. Shi ya sa mata ba sa samun ci gaba. Muna nan a inda muke, mata ba sa samun ci gaba saboda wannan
tsaiko. Mun zan je suna ta haka kan mu.
To ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar? Domin idan mu
abin da ya kamata ya shawo kan shi, ya kamata mata su fito su haɗa workshop mata mu haɗa kanmu mu fito mu yaƙi, mun fi su yawa, zaɓin ma mata ke yi da yara. Inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu mu yaƙi maza, su babu yanda za mu je mu yi don mun fi su yawa. To amma matsalar
kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar
mu gudu din kuyaɗe, shi ne matsalar da ake samu.
Okay, kika ce?
Yawanci a arewa muke samun matsalar nan.
Yawanci a arewa ake samun wannan matsalar?
Matsalar nan na mata ba?
A kudu ma ana samu.
Amma dai za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata 10-20 haka sun fito. Amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa.
Mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa, wato
Sarah Jibril
wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata ƙuri'a.
A primary wadayi ne ya kai mata suka je suka mata wayau.
To
mata suna da wannan, suka zuzzur mata. Sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta, suka dinga abin nan ɗinta, sannan kuma da mazan suka je suka saye shi, sai suka kare shi, suka ɗaya ta sa ƙura'anta ita kaɗai a firamare.
Wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu.
Ɗaya ne ke ɓata gari, kin gane? Akwai wata wanda ba ta da kamun kanta, za ta yi ta lalata kanta, to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya. Kin gane ai? Wata kuma sai in kin kai office, ta ga kin fara shanawa, kina ɗan saura sufa ɗinki, sai kuma ranta ya ɓaci, sai ta nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye. Idan Allah ya baki shugabanci, ko da ni na haife ki dole in bi, amma akwai wadda za ki ga duk abin da kike mata wallahi she's not contented.
Haka.
Shiga gari ta ɓata ki, ta ce ba abin da kike mata. Kuma wara ko da suke kusa suna gana.
Sauraro, a nan kuma za mu ja labulen shirin, sai kuma mako gobe da Allah, kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin, inda za mu ci gaba da wannan tattaunawa tamu. yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana ma asalama.
Sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Alaikum sashen sanar da Amurka. Sunana Alhaji Sa'adu Amurka su ne cikin Najeriya a matsayin ɗaya. Ya kamata mu koma ga Allah mu roƙi Allah samun tsaron nan bala'i da ke faruwa a arewacin Najeriya. Sai iska ne mata alumai ɗan daudu su kashe al'umma. Muna fata Allah kai mana maganin su ko ta wani fanni. Ko da ba zan ci mutane kiki na san kowa ba har da ba su ba. Akwai wasu wanda ake za a naira 10 naira 100 naira 200 a wannan abu. Don wani wanda ka ji ya ce kana kana zara tare da harki in ka duba bai san ciwon kanshi ba. Yana tare da shugaban ƙasa ne da Allah. Ni ne Alhaji Ahmadu Mari sarkin mayan bakwai na DC. To abin da ya bani mamaki da ADC. In ba su manta ba kotun koli ta yi hukunci a Imo ta aminci zaɓe a PDP. An kotun koli ta ɗauka ta ba ma na hudu ba na biyu ba da mu kai alama. Don yanzu an samu dibiti na APC a bayansa ya yi laifi bai da takardar zama da makaranta. Yau kotun koli ta yi hukunci ta ɗauka ta ba da PDP ya zama laifi.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Yau zan yi tambaya ne ga gwamnan na jihar Jigawa Badar Abubakar game da ayyuka da muka ga ana yi a sassa daban-daban na jihar Jigawa, amma mu karamar hukumar ringin babu wani aiki na azo a gani da gwamnan jihar Jigawa ya mana. Nake tambaya ga gwamnan jihar Jigawa, shin mu al'ummar ringin me muka masa? Da sai dai mu gani ana aiki a wasu gurare amma al'ummar ringin ba ma ganin wani aiki da Badar Abubakar yake bana. Muna so ga Badar Abubakar ya sani cewa akwai bukatar sa a nan gaba wanda zai bukata al'ummar ringin su biya masa.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Shirye-shiryen VOA.